بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم التوحيد: علم بأحكام الشريعة إذا حققه بالاعتقاد حبذا يؤخذ من أدلة مرضية به ترد الشبه الرضية. نسبته أصل العلوم كلها وغيره فرع له فانتبه. حكمه: فمنه فرض العين وهو ما تصح به العقيدة بحجة تضح فرض كفاية إذا زاد على ذلك تفصيلا لما قد أجمل، وذاك الاستدلال والتعليل تكميل كالبحوث بالتفصيل، وقدرة الإلزام من قد عاند وقدرة الإلزام من قد عاند إبحام كالمخالفين البعد. فضله: وفضله على العلوم قد علا كما أتى الإيمان فاق العمل، فهو أفضل العلوم مطلقا موضوع نو معلوما نو تعلقا كذاك الاستمداد قل تعلقا بربنا الحي العلي مطلقا. موضوعه الرب وصفوة الورى من حيث ما يجب أو ما حذر أو ما يجوز، والرسالة التي أتوا بها من عند رب العزة كذاك ما بقي من أجزاء إيماننا فافهم بالاعتناء من حيث ما يجب أن يعتقده كل المكلفين فاتبع رشدا. مسائله: قل هي أحكام بالاعتقاد تعلقت فعن بها يا صادي. استمداده: قل يستمد من صحيح السنة مع الكتاب واتفاق الأمة والفقرة السليمة السوية ومن صريح العقل والطوية. ثمرته: تحصيل قدرة على الإرشاد تعليمك الراغب في الرشاد كذا محرف الغلاة تنفي والانتحال المبطلين تطفي تأويل جهال تزيل مفحما مخالف الحق ببرهان سما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا رانا تالي تنين زي زمو شاهدو بوطن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرة دبو دايا لديه دولة أربعين دايا واندي ديدي دا شدا قوتا بقوي ميلادية هايفور النبي إساد أمريم شكرة دبو دايا شرين zamu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai barka mai suna Alfiyatut Tauhid ko kuma ya kira ta da Ad-Durratul Mudiyya fi Tauhid Rabbil Bariya wadda babban malami Al-Allama Al-Sheikh Muhammad ابن آدم ابن علي الإثيوبي ربطا حفظه الله تعالى واندوانا يشيني درسينا أكو أساتين دي قباتا منشيق الباب الأول بابي نفركو دمالي تيزي كاومنا أبن دي الشافي المقدمات دكوما المبادئ ثم كرنتا المقدمة yanzu abin da ya rage mana mu shiga shine al-mabadi'u ko inda muka yi bayani akan su ana kiran su al-mabadi'ul 'ashara wato ababe guda 10 da ake fara karatu kamin shiga kowane irin fanni wanda sanin su da gabatuwar su zai taimaka maka ka fahimci fannin da zaka karatu san falalarsa ka san kimarsa ka san ma'anarsa ka san kuma hukuncin sa ka san dangantakar sa ka san masailu nashi ka san masadiru nashi to shi yasa malamai suke kawo su a cikin rubuce-rubucen su ana kiran su al-mabadi'ul 'ashara guda 10 ne kuma kowane fanni yana da su ilmul hadis yana da su علم التفسير يانا دسو علم الفقه يانا دسو علوم اللغة كلها وإن علوم سنة وإن مبادئ ودين تشيني ما ليكاو من السوق سنغو دا قوما كما ريد على آدم ما لميتكي أكون ما للي ديواك يسو أتكين بيتوشي قدا أكو أنا كرنسا محمد الصبان إذا كتكين من يمن يمع لمن نهو وإنه يأي هاشية ana kamar ta'liqi akan babban littafin nan na sharhu alfiyyat ibn malik na al-ushmuni ya fi shahara da al-ushmuni to ya dauki littafin shi muhammad as-sabban yayi hashiya akan wannan sharhi din saboda babban malami ne yake cewa inna mabadi'a kulli faddin 'ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف وانا بحر الرجز وفي الارجاز بحر يسخل مستفعل 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 ايكي سوى ان مبادئ كل فن عشر kowane fanni na ilimi to yana da mabadi'u guda 10 yana da wasu muqaddamat da ya kamata dalibin ilimi kamin ka fara karatun fanni na hawu ne sarfu ne balaga ne ilmul istiqaq ilmul arud fiqhul lugha ka san su ilmul tafsir ilmul hadith ilmul fiqh ilmul tauhid ka san wadannan almabadi'u din su ne kamar sharan fage kamin ka shiga cikin fanni yace to guda 10 ne abu na farko akwai al-haddu ta'rifin fannin da zaka karatu menene ma'anarsa al-mawdu' sanan menene mawdu'in sa don ka shiga wani mawdu'i wanda bai da alaka da wannan fanni summa samara sanan menene natija menene fa'ida da ake samu in an karanta wannan fanni idan ka karance shi ka fahimce shi to wadan mi yayin itace ne zaka samu wani subatun sanan menene dangantakar wannan ilimin da sauran ulum shin za a danganta shi ne ga ulumul lugha ko ga ulumul ash-shari'a al ulumul lughawiyya ko al ulumul shar'iyya za a danganta shi sannan shi ilmul ala ne ko ko ilmul gaya ne wani shake kira nisba dangantaka kamar yadda kowane mutum yana da nisba mahaifinsa kakansa kakan kakansa wanda ita ce nisba din sa dole in za a yi bayanin sa to sai an dangana shi zuwa ga wayannan ko kabilarsa to shi ma fanni na kowane ilimi yana da wannan
وفضله سنن منين فللسا دكان ولي فني نا علم ينا دا فللا سنن والواضع ويا از ونن علم saboda ulum min qabl ba azar su ba daga baya ne malamai suka zo suka arza su a cikin littattafai baya haka alisin menene sunan ilimin mi ake kiransa banda wannan alistindad sanan menene masdar menene maraji menene reference na wannan ilimin daga ina ake tsotso wannan ilimin daga ina ake ciro shi sai hukumar shari'a shine na tara sanan menene hukuncin shari'a akan wannan fanni da zaka karatu musahabi ne ko wajibi ko makaruhi ko haram ko mubah sanan na goma shine masail menene mas'alolin wannan ilimi to wadanda su ake kira al-mabadi'u al-ashara yace to wasu daga cikin dalibai ko malamai sun takaita ga sashi wani zaka ga biyu ya sani cikin goma din wani uku ya sani wani hudu wani biyar shine wal ba'd bil ba'd iktafa yace amma wa man daral jami'a hadha sharaf wanda shi yayi kokarin sanin goma din gaba daya to shi ya tara falala ya tara daraja so da haka duk fannin da zaka karatu yi kokari ka san wa'annan baitoci ya ka san wayannan al-mabadi'ul ashara zai taimaka maka shi yasa shi Muhammad ibn as-Sabban ya wake su a cikin baitoci guda uku saboda dalibai su haddace kuma su ji sauki to su ne malai ya kawo mana anan saboda ka su za mu karanta a yau wadanga guda goma a yake cewa ta'rifu ilmi tauhid sai fara da na farko al-haddu ke ko a ce al-haddu ko a ce at-ta'rif ko a ce al-mafhum da abu ɗaya ne ma'ana bayanin ma'anar abu eh an ce al-hadd iyaka to ilmun shi wani ilimi ne nan ta'rifin da zai kawo mana ta'rifi ne ash-shar'i akwai at-ta'rif al-lughawi wanda mu yi magana akan sa a satin da ya gabata ya ce at-tauhid min wahada yuwahidu tauhidan bima'ana ja'al shay'i wahida duk sanda akan maida wani abu ya zanguda to ana kiransa at-tauhid a lugha amma ta'rifin da zamu karanta anan da wanda aka kawo a cikin al-mabadi wal ashara kana rufin ta'rifi na shari'a to shine yace wani ilimi ne ai huwa ilmun raka ilmun khabar ne mubtada din sa mahzuf muqaddar ne huwa ilmun shi wani ilimi ne bi ahkami yake dauke da wasu kunci hukunci na ash-shari'a na shari'a idza haqqaqahu idan mutum yayi ta haqiqin wannan ilimin bil tawace fuska yace bil itiqadi ta fuskar kudurci shi tauhidin a zuciyarsa dan tauhidi yana da alaka ne da ainihin zuciya ratayuwarsa da zuciya to shi zai sa a ga alamominsa sun bayyana ga sauran gaban jiki yasa don mutumin da kaga babu tauhidi a zuciyarsa to ibadar sama zaka ga ba mai kakkiya bace to shi yasa ake son mutum ya yi ta haƙiƙi ya haƙiƙance ma'ana ya kore kwankwanto da shakka da munafinci gaba ɗaya a cikin zuciyarsa ya kudurce irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudurce da shi da sahabbansa to in yayi haka habbaza ma dallade shi yayi abin ayaba shine ma'ana habbaza eh in kai abu a larabci sai a ce habbaza ma dallada aikin ka in gani eh kaga ba ai Allah wadare da aikin ka bai me yasa kenan kai abin kware sannan shi tauhidi ba wai duk inda ka ga dama zaka je ka riko tauhidin ka ba yace a ayu khaz min adillatin marbiya ana dauko tauhidi ne daga hujjoji waɗanda aka yi darasu hujjoji waɗanda shari'a ta yi darasu shine al-kitab was sunna as-sabita wal ijma wal fitratu salima kamar yadda zai ambata nan gaba waɗanda abubuwa guda hudu su ake ciro tauhidi daga gare su da gare su ne tauhidi yake ainihin wato fituwa duk wani wanda zai dauko wani hukunci ko wata akida ko ma menene in ka auna wadannan ababen guda uku kaga baya ciki to ka watsar masa da abin sa ya ciro tauhidi ba daga inda ake ciro tauhidi ba wannan kamar raddi ne ga al-mu'tazila da suke ciro tauhidi daga hankali ba nasi ba daga hankali da zarar sun auna suka ga kaza ya dace da hankali shike sai su mai da shi tauhidi su mai da shi abin kudurcewa to shine yace ukhazu shi tauhidi ana karbar sa ne min adillatin marudiyya daga hujjoji wa'anda suke yardaddu a wurin malami bihi kuma a dalilin ilimin tauhidi ad-damiru ya'udu ila tauhid to a dalilin wannan bi ba usrabiyya ce a dalilin ilimin tauhidi ne turaddu shubuhu radiyya ake mayar da shubuhohi na halaka shubuhohi na bata shubuhohi na shirka shubuhohi na bid'a shubuhohi na munafinci duk wanda baya da tauhidi ba zai iya raddin wata shubha da wani mai shubha ya kawo a bangaren tauhidi kaga tauhidi babban abu ne so da haka wannan shi ake kira at-tauhid fi ta'rif ash-shar'i ilmun bi ahkami ash-shari'a kasan hukuncin shari'a amma wa'anda suke da alaka da kudurcewa ga zuciya sannan ya gaya maka in zaka dauko tauhidi ina zaka dauko shi idan mutum yace maka kaza tauhidi ne ko akida ne to sai ka duba ka gani inda ya ciro shi hujja ce wadda take yarjejiya sannan tauhidi shi zai baka dama duk wani mai shubha in ya kawo shubha ta halaka sai kai raddin wannan shubha kamar shubhohi na sufai shubhohi na mu'tazila shubhohi na shi'a shubhohi na khawari duk wata firqa ta bid'a to in kana da wannan tauhidin da aka ciro daga dalilai yardaddu to zaka iya raddin wa'annan shubhatin ita kuma shubha an ce shubha abu ne wanda a zahiri zaka kamar yayi kama da gaskiya amma a hakika kuma bataci wanda duk yan bid'o'i akan su suke duk abin da yan bid'a ke bi zaka ga shubhatin ba daidai bane wanda duk a cikin littafin malam zai yi mana bayani to sai na biyu nisbatu dangantuwar sa ami gami ake jingina ilimin tauhidi shin za a jingina shi a bangaren ulumul ala ko ulumul abin nan gaya da akwai ilimin da yake na ala ne ma'ana shi hidima yake wa wanin sa ba shine al-matlub wal maqsur bi dhati ba kamar ulumul lugha na an-nahw as-sarf al-balagha duk ulum din nan guda 12 da malamai su kawo na lugha wayannan dukan su ana kiran su ulumul ala مصطلح الحديث اصول الفقه duk wayannan ulumul alani hidima suke wa wani ilimi to can za a jingina ilimin tauhidi sannan akwai ilmul gaya wanda shi kuma shine al-matlub bizzat shi ake neman ka da shi shi ba wasila bane shine gaya shine munta shine abin tukewa kamar ilmul fiqh ilmu tauhid yana wannan layi na batar an gani to shine zai gaya baka dangantakar sa da sauran ulum shin wani yake wa hidima ko ko shi ake wa hidima to shine yace da kai nisbatu dangantuwar ilimin tauhidi aslul ulumi kulliha shine tushen ilmomi gaba daya duk wani ilimi a duniya to ilimin tauhidi shine to shine asas shine ginshiki kaga kenan shi sai dai a jingina gare shi sai dai a yi masa hidima ba wai yawa wani ilimi hidima ko yawa wani fanni hidima ko yawa wani fanni aiki ba kulliha kuma gaba ɗayan su duk wani ilimi da ka sani a duniya tauhidi shine tushen sa wa ghayruhu duk abin da ba tauhidi ba far'un lahu reshi ga shi ilimin tauhidi shi kuma reshe ko babu shi asali na iya tabbatuwa amma in babu asali reshe ba zai tabbata ba to haka duk ilimin da kai in baka da tauhidi to aikin banza ne sai ya ce fantabiha,
saboda haka ka fadaka,
kar ka zama arabka ne,
asalin sa fantabi ya kamata saboda fi'il amri ne, kaba saboda dura waka shi yasa ya kawo masa alif, ana kiransa ilaqur rawi.
Sai hukumu, menene hukuncin ilimin at-tauhid? Tunda mun ji ta'rifin sa, mun ji dangantakar sa, ko mun ji nasaba din sa, to sai ce hukuncin sa fa minhu fardul ayn, dama akwai fardul ayni akwai fardu kifaya. Ya ce fardul ayn abin da ya wajaba akan kowa, abin da ya wajaba ga kowane zati, kuma wani ba zai isa mu wani ba, kamar khamsu salawat, baka cewa yau ni dai dagaji ba zan iya azhar ba, wani ya yi min azumin ramadan sauransu, abin da kai ake nema kai. To a bangaren tauhidi shi ma akwai wannan babin, sannan akwai fardu kifaya a layin tauhidi, a sauran ulumu ma gaba daya, wanda in aka samu wata al'umma sun san shi, to sauran ko sun jahilce shi, to laifi ya fada akan su gaba daya. Wanda shake kira fardu kifaya, amma in aka waye gari ko babu mai shi, to kuma duk wanda an mukallaf za a rubuta mai zunubi, kamar ilmin nahw malamai suka ce shi ba haka yake, akwai wanda yake wajibi fardu ainin, akwai kuma fardu kifaya. Duk wanda ka san yayi fatawa ko yayi tafsiri ko yayi da'awa, to shi nahw gare shi fardu ainin. Mu fahimci wannan, duk wanda ka san ya bada fatawa ya ce Allah ya ce kaza hukuncin Allah ne, to shi neman nahu gare shi fardu ainin, neman sarfa gare shi fardu ainin, neman balaga gare shi fardu ainin, neman fiqhul lugha gare shi fardu ainin. Mun fahimci wannan? Amma wanda shi bai son ya hau kujera ta malamai, yana son ya zama shi dai kawai ya ga yayi fatawa da sauransu, to wannan ba dole bane sai ya karanci nahu, saboda bai dora ma kansa ba riga ta malamai, ya yadda shi jahili ne zai zauna cikin jahili. To tunda ya yadda waɗannan ulum ba wajibi ne gare shi ba, saboda haka duk gari dole ne a samu masana nahwu, dole ne. In kuma aka waye gari ba wanda ya san nahwu, ba wanda ya san li'rabi, ba wanda ya san sanfa, ya san balaga, to duk wanda an mukallafi garin nan kuma za a rubuta mai zunubi. Haka tafsiri, haka ilmul arud, haka usulul fiqh, haka musalahul hadith, haka ilimin rabon gado, duk gari dole ne a samu wanda ya san rabon gado shar'ance ba al'adance ba. In duk gari aka lalaba duk argungu ba ga iya raba gado ta fuskar shari'a, to duk wanda abbaligi garan argungu za a rubuta mai zunubi. Shine ma'anar bambancin fardu aini da fardu kifaya, sai a kiyaye. Amma wanda shi yake son ya hau kujeran malanta, to duk ulumu din nan sun zama fardu ainin gare shi duka. Yana da kyau mu sani shi wannan, wanda shi yana son ya shiga sahun malamai, ya iya bada fatawa ko ya dinga rubuce-rubuce ko ya dinga da'awa, to shi duk waɗannan ulumu din da ake magana duka sun koma fardu ainin gare shi, sun tashi daga fardu kifaya. Allah ya sa muna fahimta. To sai ce wahawa, shi fardu ainin a bangaren tauhidi shi ne ma tasih bihi, asalinsa ma tasihu ne, amma aka daura ha'un saboda wazani, ma tasih abinda yake inganta bihi al-aqidatu, duk abinda da shi ne aqida take inganta, wannan fardun ne kuma ainiyun, fardun ne ainiyun, wajibi ne akan kowa. Shi malamai suke kira aslul tauhid, aslul iman, shine yadda da mutum ya yadda da arkanul islam da kuma arkanul iman, kuma ya kudurce su a zuciyarsa. To wannan ana kira ne aslul tauhid, shi wannan fardun ne akan kowa, don duk wata ibada su da su ne za a auna wannan ibada din, kuma duk wata ibada da su ne za ta tabbata. To haka in mutum ya waye gari bai sa arkanul iman guda shidda ba, bai sa arkanul islam ba, ba ma musulmi bane,
ba maganar sallah ko azumi ko zakka duk wani shi bai ma shiga musulunci ba tukunna don ba ya da asalin imani to ya san su a dunkule ko ba tafsilan ba an gane in an ce misali yayi bayani akan arkanul islam daga dalilan su kwatta hilla daban-daban daki-daki bai iyawa amma dai ya sa akwai shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya yarda ya sa akwai sallah biyar ya yarda yanayi ya sa akwai azumi akwai zakka akwai aikin haji duk ya yarda da su ya yi imani Allah ya wajabta su haka arkanin tauhid ya yi imani da Allah mala'ikunsa da littattafansa ya yi imani da ainihin ranar tashi alkiyama ya yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau duk ya yarda da wannan amma kuma ba zai iya bayani daki-daki-daki-daki-daki bai iya bambance maka tsakanin tauhidin rububiyya da dalilansa da kashe-kashensa da tauhidin uluhiyya da tauhidin asma wa sifat bai da wannan ilimi to wannan ana kiransa al-imanul mujmal at-tauhidul mujmal dunkulallen tauhidi wanda duk musulmi dole ne ya raina da shi to shi wannan tauhidin wajibi ne akan kowa duk wanda bai da shi ba musulmi bane ko yayi sallah aikin banza ce ko yayi azumi aikin banza ne to shine abinda ake nufi ya san ma tasihu bihi al-aqida abinda sai da shi ne aqidan musulunci za ta inganta ga mutum bi hujjatin tadih kuma idan abin nan da ya kudurce yana da hujja ko da shi bai san hujja ba in ya kudurce abinda bai da hujja to me an kai ba ai komai ba amma ba sharadi bane sai ya san hujja amma in akwai ta a wajen waɗanda su sun san akwai hujja to babu komai sai ya tsaya matsayin muqallidi kamar yadda muka karanta a baya to sai fardu kifayati shine bi hujjatin tadih da hujja wadda take a fili take bayyana a baro-baro sai fardu kifayatin fardu kifaya wanda muka yi magana a kansa shi kuma izazada idan ya ƙara ala zalika akan abin da anka faɗa tafsilan kwatta hilla daki-daki ya san aqida cikin ta da wajenta duk wani hukunci na tauhidi ya san shi kuma ya san hujja ta ya san abin da ke walwale shi ya san nawaqidul iman nawaqidut tauhid nawaqisut tauhid abin da ke tauye tauhidi ya san ziyadatu nashi duka ya sani daki daki lima qad ujmila ga abin da an ka dunkuli saboda duk musulunci gaba daya ya takaita ne ga wayannan rukunne guda biyu arkanul islam da arkanul tauhid iman duk musulunci ya takaita ne akan su to sanin su kwatta hilla daki daki wannan fardu kifaya ne don sai malamai sanin su da dalilan su da hujjojin su daban-daban daki daki wannan sai malami to wannan fardu kifaya ne cikin gari a samu wa'anda su suna da wannan ilimi saboda idan wata shi wancan in shi ba ta zo baya iya kore ta bai iya raddinta shine amfanin kawo wannan musamman yanzu da ake kusa dabbar ƙarshen duniya shubuhat sun yawa yau kaji aqida kaza ta bulla gobe aqida kaza ta bulla to in babu masana game da wannan fanni na tauhidi daki-daki sai a samu matsala wannan ana kiransa at-tauhidul mufassal at-tauhidul mutlaq in mutum ya san shi to wanda ana kira ne ya malamin tauhidi ko at-tauhidul kamil cikakken tauhidi kenan shi komai ya sani kuma ya san hujja komai don malam zai muna bayanin su a cikin karatu na gaba insha Allah tsakanin at-tauhidul mujmal ko al-imanul mujmal ko at-tauhidul kamil ko al-mufassal ko al-muqayyad duk malam zai muna bayani akan su wannan kawai shi fa da ake maka sai ce waza to ga misali yace kalisu bilal kamar kafa hujja dan malami shi zai iya kafa hujja jahili na iya kawo hujja bai iya kawo
don kawo hujja ba haka da ake kawo hujja ba sai da dalili. Akwai ka'idodi da ake bi kamin ka ce kaza hujja ce, dole sai ka san waɗannan abubuwa, sannan za ka iya cewa aya kaza hujja ce akan kaza, aya kaza nassi ce akan kaza, ko hadisi kaza nassi ne akan kaza. Ana fahimtar wannan ko? To sai a yi kokari a kula da wannan. Shi yasa Malam Abdullahi Gombe yake cewa wal aslu fi naqli sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warat, yace wa an yura mutadhiha dalala fi hukmihi na fi bihi ijmala, wa an yakuna mustamirra al-hukmi fi hukmihi wa an yakuna mustamirra al-hukmi ay ghayra mansukhin li ahli ilmi, yace wa an yakuna rajihan jami'a ma arabahu li kulli bab rusima. Wannan sune sharuɗa na dalili kamin ka ce ina da hujja, to sai an samu abubuwa guda hudu. Na farko sihhatu sanad, abin da ka kawo isnadi ne ya tabbata. Kaga wannan jahili na sanin wannan sai malami kamin ka ce ina da hadisi, to ka tabbatar da isnadi ne ya tabbata har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li sharin har zuwa ga annabi kuma min gairi qadihin waras, ba tare da wani abu da ke suka ga isnadin nan. In ka kawo hadisi amma akwai abin da ke suka ga hadisin, to hujja ka taro shi, kila hadisi ne mursal ko hadisi ne muttariq ko hadisi ne shazun ko muallal, to hujja ka taro shi, ko dai ko mawdu, baka da dalili sai dai ka nemi sabo. Nabi kuma wa an yura muttadhiha dalala, yanzan abinda kake son kai hujja da shi baro baro yake, ba sai an danyi lalabe ba, baro baro yake, an gane, ba sai an yi wani tawili sannan za a iya gano abinda kake son ka kafa hujja akan sa. Kamar an tambaye ka menene misali matsayin sallah, sai ka kawo dalili. In ka ce wajiba ce, to kai mi ka kawo dalili, sai ka ce ai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ce to sallah wajibi ce, me ye dalili? Sai ka ce ga aya, Allah ya ce haqiqa sallah kanat, ta kasance alal mu'minina akan mu'minai kitaban, ai abin wajabtawa. Sai ka ga wannan baro baro yake, sallah Allah ya wajabta ta akan mu'mini, abin cewa amma in ka kawo nassi ya tamilu kaza wa kaza, to baka da dalili. Akwai abin da ake kira an-nassul muhtamil, yana iya daukar kaza yana iya daukar kuma akasin akasin haka, to baka da dalili, baka da dalili a gade ko yawa. Kamar suna ba da misali, kila in akwai lafazi al-lafzul mushtarik a nassinka, to sai a ce baka da hujja. Kamar faɗa Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurub, shin qurub me ake nufi? Sarki ake nufi ko jini? Su Larabawa an samu duka suna itilaqin qur'u, wani lokaci su ce majini al-qur'u, wani lokaci kuma sarki su kira shi da al-qur'u. To in kace wal mutallaqat, waɗanda aka saka mata, ya tarabbasu da bi anfusihinna thalathata qurub, su zauna a karan kansu zama na idda thalathata qurub, sai su yi tsalki uku, sai ce to me ye dalili? Tunda yana iya daukar akasin haka, yau sai dai ka nemi dalili min al-kharij. Amma anan ayat baka da dalili saboda ihtimali, saboda al-ishtirak, to dole ne dalilin kai ya zama baro baro, wa an yuba wa an yura muttabiha dalala, yanzu akwai abin da ake nema, ba lalabe ake yi ba. Ina fatar an gane yau, kamar masu cewa Allah ta'ala wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an garaka, suka ce a tariqa anan tijaniya ko tariqa sufiya, to la baza tariqa mutlaki ne, Allah bai yi masa kaidi ba, bai kayyade shi da dariƙa kaza ba,
so haka in kace dariqa kaza ake nufi sai ka kawo kuji sai ka kawo ne
sai kawo ne
ko ba haka balle mai an koma ga lisanin shari'a in an ce dariqa dariqa musulunci ake nufi hanyar musulunci ko ba haka bane to sai a kula da ire-iren waɗannan abubuwa an gane sannan wa na uku an yakuna mustanir al-hukumi idan kuma hukuncin ba a goge shi ba in ka kawo nasi amma an shafe hukuncin akwai nasi da ya goge shi to nasin ka ya tashi da aiki an samu nasihu nasihu da mansuh sannan na hudu wa an yakuna rajihan jami'a ma arada idan nasin naka duk wani nasi da ya ci karo da shi naka ya fi shi karfi hadisin da ka kawo yazan yafi duk sauran hadisai da sun ga cika bude shi karfi idan ka kawo nasi amma akwai wasu hadisai su ma sun tabbata amma suna kokuwa da shi ta fuskar karfi to babu mai hujja cikin eh to kun ga abin ba karamin aiki ba aikin malamai ne ko to shine ma'anar kalistidilan kamin ka ce zan kawo hujja ina da hujja to wannan su ne sharuɗa guda uku wata alili da kuma bayanin illa ka soki abu ka ce ai abu kaza illa gare shi ko ga illa kaza to malami ke yi wannan jahili ba zai iya gano hadisi kaza na da illa ba hukunci kaza na da illa aqida kaza na da illa sewa sai malami to ilimin tauhidi da ya karu da waɗanda abubuwa shi ake kira fardhu kifaya eh sanin wannan shi in an samu malami a gari ko malami ɗaya an ka samu shikenan sauran sun kubuta eh kuma babu to shikenan duk an yi tarayya cikin zunubi takmila kalbuhusa wa'ancan baitoci na malam Abdullahi suna cikin alfiyatul usul ta alfiyar da ya rubuta akan usulul fiqh cike kawo sai yana bayani akan abin da ake kira nasi ko dalili dan da yawa zaka ji suna cewa an kawo dalili amma in ka duba sai kaga in ka dauko wayannan ka'idodin kuma sai kaga ba su cika su ba amma mutun na da aure yana da hujja saboda ba ka'ida ake bi ta ilimi ba takmila kalbuhusa haka kammalawa ka game da bincike bit tafsili daki ma'ana ko wani mabahasi ka yi bincike a kansa daki bayan daki ko wani mabahasi yanzu at-tauhidi yana da mabahis da yawa ko ba haka ba akwai tauhidi abin da ya shafi ar-rab ubangiji shi karan kansa akwai mabahis sannan abin da ya shafi manzanni Allah subhanahu wa ta'ala litatafan Allah da ya saukar ga annabawa ga manzanni da sauran abubuwa ko wani zaka ga yana da mabahasi to kokarin bincike akan ko wani mabahasi wannan farilla ne na kifaya cika wannan mabahasin to wannan farilla ne na kifaya ba wajibi bane akan kowa da kowa na gaba wa kudratil ilzami da samun iko na wajabta hujja na lazimta ma hujja ga man kad ana daga wanda ya kangare yayi taurin kai kasa akwai wanda shi ko kaga ya mai gaskiya ba zai karba ba akwai su ko to amma duk da kangarewa ce kuma sai ka bugai da hujjoji da dalilai ta sa har yayi da dai mai da hujja amma dai yanzu bai yadda hibar akan abin da yake akai ba wannan shi ma aiki ne na malamai ala kiransa ilzamul hujja mutun shi karan kansa ya san cewa ka hujjance shi illa dai kawai taurin kai yasa yana da al-mukabara kamar irin abin da Fir'aun ne annabi Musa ya hujjance shi ko bai hujjance shi ba shi yasa Allah ya ce wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa abubuwan da annabi Musa ya zo mai da su da shi da jama'a ce zukatan su sun samu yakini yake amma abin da yasa suka bijire zulman wa udu zalunci da san a ce su a sama san daukaka a ba wai dan hujja ba ta kai hujja ba to wannan ana kiransa ilzamul hujja. To listen ta ma dan bid'a ko kangarare hujja wannan sai malami sai wanda ke da ilimi ya san munazara ya san ya ake hujja ya san ya ake ta'lili kaga hadda ta'lili eh ga hujja sannan kaza ga illati kaza ga illati kaza ga illashi kaza ga illashi to sanan ne zaka hujjanci duk wani kangarare sanan ne zaka lizinta mai hujja ta yadda zaka kai shi koli ta yadda bai da abin da zai ce ba ka kawo ya kawo kawo shi ya kawo kaza ka ce kaza bai tabbata ba kaza ba haka yake ba ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili ha hujjojin nashi suka kare ko shi buhatin nashi ka lizinta mai hujja yan sai dai mu ka bara da kin gaskiya ta hana mai ya dawo ya bi kai sallama ya bi kauya wannan kuma aiki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ifhami kal mukhalifin al bu'ada sai gajiyar da al mukhalifina wa'anda suka saba ma hanyar annabawa suka saba ma hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gajiyar da su wajen kawo dalili ana son malami in zai yi munazara zai yi muqabala dan suka saba ma tauhidi ko hanyar gaskiya to akwai buƙatar ya zama yana iya gajiyar da su al-ifham yanzu al-ifham a lugha ana nufin shine ka gajiyar da mutum da magana akai matakin da ma ko magana bai iya ba to afhamtahu bi ma'ana bil hujja to haka ake so duk wanda ya sa'a ma tauhidi a gajiyar da shi ma'ana ayi kokarin duk dalilai ne su kare haka wannan sai malami to duk ƙarin nan da ya kawo wannan duka yana daga cikin fardu kifaya yana cikin fardu kifaya malami da yake iya tunkara wa'annan ababe ya ce albu'ada wa'anda suka nisanta daga gaskiya jam'u ba'id wa'anda sun nisanta daga tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan sun saba ma tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine hukuncin tauhidi sai fadlu me falalassa wa fadluhu falalassa ala al-ulumi akan sauran ulum ilmomi qadi'ala to tauhidi ya riga ya daukaka akan su duk wani ilimi to tauhidi na sama gare shi ta fuskar falala kama atal iman kamar yadda imani yazo faqal amala ya tsere mai aiki to haka duk wani aiki da zaka yi da gaba to imani ya tsere mai wannan aiki dan sai da imani ne aikin zai samu tsalwa duk aikin da zaka yi amma ba tauhidi ba imani aikin banza ne sai ce fa huwa afdalul ulumi mutlaqan tauhidi shine mafi falalan ilmomi mutlaqan sawaye tawa babu wani kaidi duk wani ilimi da zaka kawo a duniya to tauhidi yafi shi falala shi kaga ana son musulmi yayi ya shagantu da shi sannan fifikon nan mawdu'an ta fuskan mawdu'i ne to mawdu'in tauhidi yafi mawdu'in kowane irin ilimi zai ga mana menene mawdu'in tauhidi aw ma'luman ko ta fuskan mas'alolin shi ababin da ake karantawa yana nufin al-ahkam al-muta'alliqa bil masa'ili al-i'tiqadiyya wato hukunce-hukunce da mas'aloli waɗanda suke da alaka da aqida wannan shine mawdu'in shine kuma masailu na tauhidi ma'lumatu kai shine ma'lumat nashi shine masailu nashi to ya tsere ma kowane irin ilimi au ta'alluqan koko ta fuskar abin da ya ratsai da shi shi tauhidi kai tsaye ya ratsai ne da Ubangiji ya ratsai ne da manzannin Allah sabanin nahwu sarhu balaga sauran su su ba sa ta'alluki da Ubangiji kai tsaye to ka koga duk abin da yake yi kai tsaye yana ratayuwa ne da Ubangiji yana da ni yana da girman sha'ani kazaka haka al-istindad kuma a inda ake ciro ilimin daga me ake ciro shi hatta ta fuskar inda ake ciro ulum to na tauhidi shine kan gaba dan shi ana ciro shi ne kai tsaye daga Qur'ani kai tsaye daga ingantacciyar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabani irin su nahwu da sauransu da za ga hadda kalamul arab ana ciro ana hujja da su amma shi tauhidi ba a yadda ba dole ko Allah ya ce annabi ya ce ko ijma'in umma ko alfitra as-salima kamar yadda zai bayani kul dama an ce al-istindad daga qari ne an gane daga al-madad ne qari qari abu ya karu az-ziyada an fahimta da amana abin da yake nufi shine daga inda ake ciro abu masadir na abu masdari na abu birat ta'al ulka ce ta'allaka shi tauhidi ya rata bi rabbina da ubangijinmu al-hayy wanda yake rayayye al-aliy wanda yake madaukaki mutlaqa kuma asake babu wani kaidi mawdu'u menene mawdu'in tauhidi don ka gaje ka dauko wani mawdu'i ka cakude da na tauhidi to shi yasa za a kawo maka shi yace mawdu'uhu ar-rabb mawdu'in tauhidi ubangiji ana bincike ne akan abin da ya shafi ubangiji wa saffatul wara da zababbun halittu sune manzannin Allah da annabawa duk tauhidi yana da alaka da abubuwan nan guda in ma dai ubangiji ko kuma manzannin Allah subhanahu wataala ya an ce ubangiji mala'iku sun shiga an gani ranar tashi alkiyama ta shiga da sauran abubuwa min haisu ma yajibu min haisu ma yajibu daga abin da yake wajaba shi tauhidin ko kuma a kudurce ga ubangiji ko a kudurce ga manzanni aw ma huzira ko kuma abinda aka wato hana aka yi gargadi akan sa cewa karka jingina ma ubangiji shi kamar zalunci kaga ba za ka jingina ma ubangiji zalunci ba haka annaba ma ba za ka jingina musu zalunci ba aw ma yajuzu ko abinda yake halatta a jingina musu war risalatu da kuma bincike akan sakonni da Allah ta'ala yake turowa allati atawbiha wadda su safatul waradi zababbun halittu suka zo da ita min inda rabbil izzati daga wurin ubangiji buwaya shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine mawdu'in tauhidi abin da ya shafi ubangiji da manzanni da sakonnin da annabawa suka zo da shi kazaka haka ma baki abin da ya saura min ajza'i imanina daga cikin bangarora ko yanki yanki na imanin akwai abubuwan da bai ambata ba to sun ma sun shiga cikin mawdu'in tauhidi fafham ka fahimta bil ittina'i kuma tare da kulawa ka fahimta kuma ka kula da abin da ake karantar da kai min haisu ma yajibu ta inda abin da yake wajaba yajibu ba wannan nan ba ai mata shadda in kace yajibu to shine zubbuci abu haka kama a zubbuci yatsa ga jikin mutum shi ake kira yajibu gani kace jiya suna karanta awwalu ma yajibu uskure khaba takhfiful ba awwalu ma yajibu yajibu min wajaba yajibu wajib kuma jabba yajibu aga akwai bambanci wala ka ba a ba shadda in kai ba ta shadda ta can min haisu ma yajibu ta inda abin da ke wajaba an ya taqidahu ya kudurce shi kullul mukallafina dukkanin mukallafai bi fathil lam al mukallaf ba al mukallif shi ma zaka ji suna cewa wala ma yajibu al mukallif to in kace al mukallif ubangiji kenan farko abin da ke wajaba ga ubangiji dan shine al mukallif shi ke kallafawa amma al mukallaf wanda aka kallafa ismul maf'ul bi fathil lam wannan rashin kun ga muhimmancin lugha ko sai a kula mukallaf bi fathil lam wanda aka dora kaga shine bawa amma al mukallaf bi kasril lam ismul fa'il kenan shine ubangiji to kaga ba haka ake nufi to sai a kula da wannan fattaba rashada sai ka bi shiriyar shi wannan kuduri ba komi ne ne zaka kudurce a zuciya ko kai aiki da shi ba sai abin da yake shari'a ne to shi ne zaka bi hatta cikin abin da zuciyarka ta kunshi ta kudurce to sai abin da yake shari'a ne shi zaka yi aiki da shi to sai masailu menene masalolin tauhidi ma'ana ma'lumatu ababen karatu ababen da ake karantawa a cikin tauhidi kul ka ce hiya kamun bil i'tiqadi shine wasu hukunci hukunci tare da kuma kudurcewa a zuciya akwai abin da yake wajibi ne ka kudurce shi akwai abin da yake halatu ne ka kudurce shi akwai abin da yake haramun ne ka kudurce shi akwai abin da yake makruhi shi yasa yace ahkam bil i'tiqad sai yace ta'allaqat kuma tara tayu ne da ainihin su hukunci hukuncin tara tayu ne da bil i'tiqad din to da haka abinda kan rataye hukuncin sa to abinnan hukuncin abinda kan rataye shine hukuncin sa in halatu ne kan ka kudurce to ka kudurce halatu in haram ne ka kudurce haram in wajibi ne ka kudurce wajibi yace fa'ani ya halatta kuma ya kace fa zaka yace wa fa'ana duk ya halatta il wajhaini shi yasa ya mai shakali ya mai nasaba kuma ya mai jarra amma jarra afsah fa'ani fa'ani biha saboda haka ka kiyaye biha da ainihin wa'annan hukunci hukuncin ya sadi ya kai mai jin kishirwa karatu shine swadi ko ya swadi ya kai mai bujurowa dan gani daga sai ya zan min tasaddaki tasaddar rajulu ay ta'arraba lokacin da mutum ya gitta maka za to akan ce tasadda dan gani akan ce kuma tasadda idza balaga bihi al'atash in kishirwa ta kai mai tsanani shi ma ana kiran shi aswadi mai kijin ko wani ka fassara kalmar za ta iya dauka dan wannan tatmimul bait ne shi malamai ke kira tatmimul bait ma'ana tatmimul bait shine za a kawo kalma ko su kalmomi don dai a samu dama baitin ya cika amma ba su da alaka da abin da ake magana ko da su ko ba da su ba an riga an gama kawo abin da ake bukata wannan shi ake kira tatmimul bait to in ka fassara shi da mai jin kishirwa ko mai bujurowa duka abu ɗaya ne sai istindadu menene maddar tauhidi menene masdar na tauhidi ma'ana ina ake cewa tauhidi to shine yace kul kace yustamaddu ana tsotso ilimin tauhidi ne min sahihi sunna daga sunna wanda take ingantacciya duk abin hadisin da bai tabbata ba to ba a riko tauhidi daga gare shi ba a riko aqida daga gare shi sai sunna wadda ta tabbata ma alkitabi tare da kuma littafi kamata ya gabatar da alkitab kanin sunna ba saboda darurar waqi shi yasa ake samun taqdimu ma haquhu at-ta'khir a samu kuma ta'khiru ma haquhu at-taqdim ba darurar waqi amma kamata yayi tunda alkitab shine yafi rutuba amma saboda darurar waqa to shi yasa ya gabatar da sunna to haka da alqur'ani ana ciro tauhidi ne daga me daga alqur'ani wattafaqil umma da abinda al'umma sun kai ittifaki a kansa ana nufin malamai ba wai kowa da kowa ba eh ana magana ittifaki ana magana ittifakin malamai malamai kuma a shari'a ba malamai a istilahin zamani ba eh yadda duk wanda ka zo a makaranta malami ne to ba su ake nufi ana nufin malamin da kamulat lahul adat duk wata na'ura ta ilimi ta samu gare shi to shi ake magana komai ya sani ya kai manzilin da yana iya istinbat yana iya ciro hukunci yana iya ijtihadi ya ciro hukunci hukunci daga wasu sosai to shi ake magana su in suka yi ittifaki akan abu kaza to shi kenan za a iya kudurce shi shi yasa aka ce a bisa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda malamai ne shi kuma duk wanda ba malami ba to ko ya saba ba ya tabari da sabawar sa kamar duk malamai sun zauna sun yi ijma'i sai wani ya balle ya ce shirme akai to in ba malami na ba duk shi akan shi eh a baka sa malami kwaya ɗaya ya balle to kuma ijma'i ya roshi ba a maganar majority an su goma sun ka zauna suka kulle sai aka samu wani nasha din amma fa malami ne sai ce shi duk bai yadda abin da aka yi ba to su ijma'in wayannan ya samu na kasu yanzu sai dai a kira shi qaulul jumhur sai a kira abin da suka hado aka sai ra'ayin jumhur mafi yawan malami to sai a kula da irin wayannan abubuwa akwai masu da'awar cewa babu ijma'i yanzu saboda samun haduwar kan malamai yana da wuya tunda malaman warwatsa suke kuma ba lalle bane ka san ra'ayin kowa akwai masu wannan da'awa wasu na ganin tun wuce wasu habai da tabi'ai ijma'i ya kai ba ijma'i ijma'in kawai da ake aiki da shi ko da sahabbai ko na tabi'ai amma duk wanda ba nasu ba to an samu canje-canje da warwatsuwar malamai da sauransu wasu kuma na ganin a duk sanda dai dama ba a kallafa mu al'umma komai sai sun sani ba dole bane sai an san kowane malami ai akwai ijma'us sukuti shine malami kwaya ɗaya yazo yayi bayanin hukunci kaza duk sauran malaman su yi shiru to shiru din su ya nuna kenan sun goyi ba to ana kiran sa al-ijma'us sukuti eh wasu sun karbe shi wasu kuma ba su karbe shi ba eh wasu su karbe shi ba to anan dai ittifaqin da yake nufi anan na sahabbai yake magana eh ma'ana da abinda sahabban manzon Allah suka hado a kansa cewa tauhidi ne banda dannan babin tauhidi ne don su aqida su bata gurbace ba sai bayan sun wuce ne sannan aka fara samun bayanan bid'o'i khawarijanci ya bayyana mu'tazilanci jahmiyanci jabariyanci murji'anci duk daga baya suka bayyana sufanci da sauransu to in aka ce maka wannan ijma'i ne na sahabbai kan abin da ya shahi tauhidi to hujja ne amma wanda ba nasu ba ba a yi tibari da shi sai dai in hukuncin wani reshe ne na daba na uku na hudu wal fitratu salima da kuma halitta wadda Allah ya halicci kowane rai akanta as-salima wadda Allah fiyayya as-sawiyya kuma daidaitacciya wadda bata tarkace ba don asali kowa Allah ya halicce shi ne akan tauhidi kowa shine fitratu Allah allati fatara an-nasa alayha to kowa wannan fitra din duk wanda hatta Fir'auna lokacin da aka haife shi da aka halicce shi a halicce shi ne akan fitra daga baya ne ya canza ita shirka da bid'a da munafunci da kafirci waɗanda duka daga baya suke zuwa amma al-aslu at-tauhid yasa malamai suka ce da za a halicci mutum kowa abin nan Allah ya halicci mutum a haife shi kowa ya haife shi sai a dauke shi a kai shi inda yana iya rayuwa har ya zama mukallafi bali to da ba wanda zai bauta masa sai Allah ya rayu bai mu'amala da kowa amma akwai abin da zai taimaka ma rayuwarsa har ya kai manzalin girmansa da hankalinsa to da zaka ce mai yayi sallah ba zai ce ma ba zai yi ba da zaka ce bauta ma Allah ba zai ce ma ba yayi don akan wannan an ka halicce shi to ita ma wannan hujja ce a babin tauhidi shi yasa daga cikin fitira halitta ta kowace iri ma ta duniya ta yarda da Allah sama yake kowa hatta dabbobi da itace da mutane da tsuntsaye kowa ya yarda da wannan fikira ce so haka tabbatuwar ubangiji na sama wannan baya bukatar malami bai bukatar sai ka kawo aya ko hadisi fikira ma ta yarda da Allah na sama babu halittar da ke jin cewa Allah na kasa gare ta babu ta an gane to kaga wannan ta fuskar fikira ce ba ma sai ka kawo aya ko hadisi wannan doriya ne kare haka kuma shirka duk wata halitta da ka sani duniya tana kyamar shirka yawa Allah shirka in kaga mutum na shirka daga baya to canza wani abu ya shige shi sai ya canza mai daga wannan fitra din shi yasa manzo Allah ya ce hadisin Abu Huraira kullu mauludi yuladu ala al-fitra kullu din nan kulliya ce kowa fa ya shiga ciki to haka duk wanda haga an haifa to akan tauhidi yake in gaga ya zan dan bid'a ko ya zan mushriki ko kafiri ko munafiki to dalili aka samu ko daga iyayensa ko wani abu shine annabi yace fa abawahu yahwidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani saboda tarbiyyar da za su bashi ko kuma abin da zai taso yaga iyayen nayi sai ya dauka to fidara kenan eh amma ta zama salima ta zama kuma sawiya eh to wannan ita ma ana daukar tauhidi akan ta ma'ana da zanin mun kai tunani mun ka gane cewa abu kaza kowa ya yarda da shi ga janibin ubangiji ta fuskar asali to shikenan wannan hujja ce za ya kudurce shi a matsayin akida kamar yadda muka bada misali shirka da kuma zamuwar Allah sama sannan da samuwar Allah akwai wannan shi ne duk wata halitta duniya to a fikira dinta zaka ga ta yarda da akwai Allah in kai jin mutunna da aurcewa wai babu Allah to ya samu intiraf canji ya samu daga baya sai na karshe wa min sahihi al-aqli da kuma tsintsar hankali hankali na kware ba hankalin da ya lalace eh shi ba eh ba hankali irin na mu'tazila ba eh saboda haka hankali shi ma tsintsa tataccen hankali wanda babu wani abu da ya shigo shi to shi ma ana ciro tauhidi daga gare shi amma da sharadi hankalin nan ya zama tataccen hankali wanda dan malamai suka ce da hankali da hankali da kwakwalwa kai da zuciya wadanda su lafiya law Allah yake halitta su daga zuciyar mutum ta samu matsala ya zo yana ta kudurce abubuwa daban-daban duk daga baya ne in kaga mutum na tunanin wani abu shi ma wannan duk daga baya ne amma al'asli asalin halittar su da sauran halittu gaba ɗaya to lafiyayyu ba su da matsala da ubangijinsu to amma shi yasa ku haga mu'tazila an kawo nasi ko aka kawo aya sai su ce ta saba ma hankali in aya ce da yake ba su kare ta Qur'ani sai su yi tawili in hadisi ne sai su yi jifa da shi sai su ce ya saba ma hankali irin hadisin yi wa annabi sihiri suka ce ya saba ma hankali su ba za su karɓe shi ba hadisin dajjal ya saba ma hankali hadisin wane ne asharatu sa'a duka su ƙaryata to ba irin wannan hankali shi yasa shekul islam ibn taymiya ya ce shi irin wannan hankalin da ake magana in ya haɗu da nassi sahihi to ba za su samu matsala ba ke sama shi ya shari'a sabanin hankali wannan kuskure shari'a ba ta saba ma hankali in dai shari'a ta tabbata in dai hankalin lafiyayye ne bai gurbace ba to ba su samun cin kabu shi yasa ya rubuta littafin mujalladi 10 yana rabi akan masu cewa shari'a sabanin hankali daru ta'arud al-aql wal naql mujalladi 10 ne tun kudi da'awar masu cewa wai da shari'a da hankali suna cin karo sai wannan ba gaskiya bane dayan biyu ne ko dai nafsin bai tabbata ba ko kuma hankalin ba lafiyayye bane amma nafsi sahihi aqalun sahihu to ba sa cin karo to da haka ba a cewa shari'a sai Allah ya taimaka wa tsawiyya da kuma tunani shi a tsawiyya shi ma tataccen tunani shi ma ana dauko tauhidi daga gare shi to wayan ga abubuwa sune masadiru da tauhidi alkitab as-sunna ijma'u sahaba alfitratu salima as-sawiyya sai sarihul aqli wa qawiyya wayan sune ake ciro tauhidi daga gare su duk abinda ba su ba a dauko tauhidi daga gare shi shi ma kaji su da sharuɗin su sunna ta zama sahiha shi alkitabu da ma ba a magana sahihanci a kansa ittifaqul umma shi kuma sharadin sa yanzu ya tabbata an gani alfitratu salima shine sharadi ta zama lafiyayya ta zama as-sawiyya sannan hankali ya zama sahih tatacce wanda ba a gurbata shi da falsafa ko wani abu daban ba wa qawiyya haka kuma da tunani wanda yake mai kyau shi ma tatacce wanda ba a gurbata shi da wani abu sai samaratu to in mu ce karanta tauhidi wace fa'ida zai samu shine samara fa'ida ke ta san duk abinda mutum zai yana da kyau a ce ga fa'idar sa ko to shine zamu ji ana kamar yadda in ka shuka itace ai akwai abin da kake jira nan gaba yaya da baka samu yaya zaka yi ba zaka yi ba sai yace tahsilu qudratin ala al-irshad idan mutum ya karanci tauhidin nan da muke magana to zai samu tahsilu samun qudratin iko ala al-irshad akan shiryar da wani sa ba ma karan kansa ba in dai ka san tauhidi to zaka iya shirye da duk wanda bai da tauhidi wannan fa'ida ce babba ina wanda bai da tauhidi na iya da'awa har ya musuluntar da wani wanda bai da tauhidi na iya da'awa har ya jaye wanda ke kan bid'a zuwa sunna to samara fa'ida ta farko ke samun iko akan shiryar da al'umma na biyu ta'limu karagiba ko tirashadi haka kuma karantarwarka ga arragiba mai kwadayi din rashadi akan shari'a ma'ana mai tauhidi kadai ne zai iya karantar da wani wanda ke son shi ya gane tauhidi amma jahili ne to sai ya karantar da shi shari'a kuma ya aiki da shari'a amma wanda bai da tauhidi ko shekara 10 kai wuri ne kana karatu ba zai dora ka akan shari'a sai dai akan bata shi yasa Allah sun in za ka yi karatu kai karatu wurin malamin da yana da yauwa sai ce kaza haka kuma cikin fa'idodin tauhidi muharrafal gulati tanfi da tauhidi ne tanfi zaka kore muharrafal gulati wato canzawar yan wuce gona da iri a addini mabarnata yan bid'a sune al gulati duk wani abu da suka canza a addini ko a tauhidi to nan ne zaka samu ikon kore shi sai ka ce ai abu kaza juya shi ake an juya shi ne an karkatar da shi ne والانتحال المبطلين تطفي حكا كما تطفي ذاك كشي الانتحال كران كريا متنية بانتلو كريا تغاني كشيني زي جنجي نام الدين تودا توحيدي نذاك كشي كريا مبرنطا دوانا وانا اقدروا كريا yanzuma na mai da suke ta bayani abu kaza ba tauhidi bane abu kaza ba akida bane abu kaza ba akida bane ai sai da sun kai karatu suka san tauhidi kuma haka ba suka kirkiro da wani sufi zai zo ya ce ya hadu da annabi annabi ya bashi kaza ya bashi salati kaza ya bashi kaza duk a dalilin tauhidi ne malamai suka ce wannan duka karerai sai fa mai tauhidi ke iya raddin irin wa'annan abubuwa in ba ka da tauhidi yadda za ka yi eh wai sai ma a mafarki annabi ya ce mai kaza baka da tauhidi yadda zaka yi amma in kana da tauhidi kai ka san ba gaskiya bane annabi bai dawowa duniya ya kawo ma wani abu alhali bai taɓa kawo ma sahabbai komai ba sai shi ya kamata ya baiwa sahabbai ya kamata ya baiwa tabi'i ya kamata ya baiwa tabi'i amma duk bai ba su ba duka annabi ya hitaba tun su sai shi kaga a hankali na wanda ya saba ma hankali to shine wa tudfi zaka kashe lilintihal almubtilin ko lilintihal almubtilin qaryan mabannata akan ce ar-rajulu muntahil idan mutun qarya sai ta kai koli da rana kirkiri zai kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah ya jingina ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ta'wila juhalin tuzilu sannan da tauhidi in ka samu tauhidi karshe tuzilu zaka kawar da ta'wila juhal tawilin da jahilai ke yi ababin tauhidi ko ababin shari'a ma gaba daya irin masu ta'wilin sifofin Allah shi Allah ya ce a yadullahi fawqa aydihim sai ce ba hannu ake nufi saboda wai akwai halittu da dama masu hannu in an ce Allah na da hannu kenan an kamanta shi da sauran halittu sai su yi tawili sai su ce kudura ake nufi iko to wannan tawili ne na jahilci mai tauhidi yanzu sai ya ce a tunda dai ya ce hannu hannu yake ko ba haka bane to saboda haka suna dan da yawa irin su waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo sai su ce a waja a amru rabbika umarnin ubangijinka ne zai zo ba shi ubangijinka haka tawili kenan shi kuma Allah yace shi zai amma shi kuma yace ba Allah ne zai zo ba a'a eh wai ba ka waje wa rabbika sai da ikrar waje wa rabbika sai yace ai zati ake nufi bai kamata a ce fuska to shi Allah fuska yace to ina ruwanka da zaka ce zati kawai fuskar ubangiji zaka tabbata kikenan ka huta eh an ce alwajhu na'am zai iya dokar fuska zai iya dokar zati an gane zai iya dokar zati ko wanda yana iya dauka amma tun daga abinda Allah ya ce kuma yayin shiru to kai in ka zo ka fada nan ka huta da Allah bai son a fada ba zai fada da zati yake fada sai dai ce wa tabaqa zatu rabbika sai ya kawo zatu din tunda shi Allah ya san labarin zatu amma sai ya kauce masa sai ya kawo wa yabqa wajhu to in ka zo ka ambaci fuska amma bigairi ta'wili kake ta'wili wala tashbihi kuma kaka kamanta wala ta'wili kuma kaka kore ma'anarta wala tahribi kuma kaka juye ta karka juri wala tahribi kuma duk kai dai ka fade ta kuma kai imani wannan shine manhaji na sahabbai eh to duk da tauhidi ne ire-iren waɗannan abubuwa shi wannan tawilin hatta wasu daga cikin du'as na ahlus sunna sun fada saboda karancin tauhidi al-aslu duk abin da ya tabbata ne sifar ubangiji to za a fade shi yadda yazo ba za ka yi tawili ba sai da hujja tawili ana yi ne na da nassi an gani idan kana da nassin da zai baka dama kai tawili sai kai amma da Allah bai son a fada to ba zai kawo a Qur'ani kuma ya san karantawa zamu ko ba haka ba to yace mufhiman ko mufhima ka zama mai gajiyar da mukhalifi alhaqi wa'inda suka saba ma gaskiya مخالفين يعني ان ان ان, أن, أن شاف نون صبر اضافه ايه ولا انا ريسكت ده شيء ده جمع مذكر السالم تو كزمو مي غجي يدا با سو سابا ما غسكيا انتي رubutu yayi kai ma kai rubutu ka rushe dalilan sa ka dauki dalilan sa da shibohin sa kai musu fata fata har sai ya waye gari bai da abin da sai dai kana kai sunan ne sai ka je yana magana ayi rigima ko a kone gida ne ko a kashe shi ko a buge shi ko a hada shi da kaza da kaza da kaza da sauran to wannan shi ake ce kira al-ifham yanzu bai da abin fada da kaje yana magana rigima ko tashi hankali to bai da abin da zai fada ko ba haka ba to wannan yana daga cikin samara ta tauhidi eh in dai zaka tattauna da mutumin da bai da tauhidi to sai ka gajiyar da shi yace kuma bi burhani tare da dalili sama wanda yake madaukaki wanda ya daukaka da hujja zaka gajiyar da shi to zaka kuskure ne ma mutum na da awa gaskiya bai da tauhidi kamar yadda mun ka fara gani duk wannan mun shiga littafi ka muqaddima ake yaran fage ake abubuwan duk za su zo nan gaba za ku je yadda malai yake dauko abubuwa kuma yana rubuta su cewa kaza shine daidai kaza ba daidai bane kaza shine aqidar sahabbai kaza ba aqidar su bane munan zamu aya wani darasin mun dawo sai mu tashi gayeto sai wadi uku abubuwa guda biyu suka rage dama shi alisani mun riga mun shi tun wancan satin ko asma'u ilmi tauhid to shi yasa bai kawo shi anan ba saboda ka riga ka san menene sunan ilimin tauhidi ya kawo maka sunaye da dama ko ka kira shi da kaza ko da kaza ko da kaza ko da kaza yanzu gaya eh an ce gaya shine makwarar ilimin tauhidi eh makwara ta ilimin tauhidi wanda da ita ne Allah ta'ala ya wajabta a karanta tauhidi wanda ake son a cimma shi za mu karanta za mu ji gaya din kashi kashi ce akwai gaya wanda ta shafi mutum karan kansa akwai ta shafi al'umma akwai ta shafi magari sauran halittu da sauransu Allah ta'ala ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.